بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو كان وتا أشرند شدق وتا انشاد يا shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya. Zamu dora kan karatun mu da muka saba muna gabatarwa a nan masallaci mai albarka na al-kaba'ir na Imam Az-Zahabi wanda yau muna darasi na 57 a cikin wannan littafi na al-kaba'ir. Idan ƴan uwa za su iya tunawa muna kan kabira ko in ce babban zunubi babban laifi na 41 kenan a cikin littafin al-kabiratu al-hadiya wal 40 at-takzibu bil qadari ƙarya ta ƙaddara. Akan ta muka tsaya muka tafi hutun azumi sai yanzu Allah ya dawo da mu. Na yi bayani akan me ake nufi da ƙaddara a fahimtar malamai na musulunci musamman malamai ahlus sunna wal jama'a da kuma irin yadda wasu suka halaka akan ƙaddara da imani da ƙaddara. Kuma muka kawo maganganu na malamai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da dukkan abin da yake faruwa a wannan duniya tana wato yana ƙarƙashin kulawa ne da ƙaddarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Muka yi bayani akan akwai wasu abubuwan da suke faruwa a duniya Allah bai yadda da su ba amma suna faruwa a duniya ba wai dan Allah ya yadda da su ko yana so a yi ba, a'a, haka ya tsara duniyar ta faru da na kirki da na banza. Kun fahimce ni? To abinda zamu rufe da shi a wannan fasali ko a wannan babi na imani da ƙaddara malam ya ce faslun can ƙarshe in kun lura a ƙarshen al-kabira al-hadiyata wal 40 yace ajma'a 70 rajulan min at-tabi'ina wa a'immatul muslimina was-salaf wa fuqaha'il amsar ala anna sunnata allati as-sanata allati tuwfiya 'alayha ko as-sunnata allati tuwfiya 'alayha rasulullah sallallahu alaihi wasallama awwaluha ar-ridha bi qada'illah as-sunna ni ba as-sana ba wa qadrihi wa at-taslim li amrihi was-sabr tahta hukmihi wal-akhdh bima amara Allah bihi wan-nahy amma nahaa Allah anhu wa ikhlas al-amal lillah wal-iman bil-qadri khayrihi wa sharrihi wa tark al-mira' wal-jidali والخصومات في الدين والمس على الخفين والجهاد مع خليفة برا أو فاجرا والصلاة على من مات من أهل القبلة. ما لن يتشي تابعي اللسا فاسم كي كسم متن سبئين تابعي الماجران صحبي سني إجمائي da kuma a'immatul muslimina was-salaf shugabannin musulmi da magabata. In an ce salaf ana nufin magabata wanda suka shude mutanen ƙwarai wafuqaha'il amsari, da manya-manyan malamai masana fikihu na birane, manya-manyan birane a duniya na ilimin addini, manya-manyan malamai masana fikihu suka ce annabi ya mutu akan wannan addini ko akan wannan sunna. A awwaluha, na farko ya bar duniya shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan yarda bi qada'illahi wa qadarihi, ya yadda da alqada'u wal qadar, abinda Allah ya hukunta da kuma abinda Allah ya kaddara. Wat taslim li amrihi, kuma Allah ya mika al'amari, annabi ya mika al'amari ga lamarin kaddara, mai daci ko mai zaki, mai dadi ko marar dadi, wanda ya san da zuwanta da wanda bai san da zuwanta ba. Kamar so ake a ce duk musulmi na kwarai ya kamata, ya zama wajibi, yana cikin imani, ya yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau, kaddara mai dadi ko mara dadi, kaddara wacce take mai tsawon lokaci ko gajeren lokaci. Wasabri tahta hukumihi, da haƙuri a ƙarƙashin hukuncin Allah, duk abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hukunta, to ai haƙuri da shi, ko da dadi ko ba dadi. Annabi ya bar duniya yana yadda da wannan. Sannan wal akhdhi bima amara Allah bi, annabi ya bar duniya yana riko da abin da Allah ya umarni da shi, duk abin da Allah ya ce ya aikata, to annabi yana kokarin yayi riko da shi. Kai ma kai kokari ka rayu akan abin da Allah ya ce ya aikata. Wannahi amma nahaa Allahu anhu, kuma yayi wato ya hanu daga abin da Allah ya hana. Imani ne ka hanu da abin da Allah ya hana, sannan ayi aiki dan Allah. Wa ikhlasil amali lillah, duk aikin da za a yi a yi shi saboda Allah da neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala. Wal imani bil qadari khairi wa sharri, da imani da kaddara ta alkhairi ko kuma ta sharri, mai dadi ko mara dadi. Yanzu kaddara ta alkhairi, Allah ya baka da ka yadda Allah ne ya kaddara. Kaddara ta alkhairi, Allah ya baka lafiya. Kaddara ta alkhairi, Allah ya baka haihuwa. Kaddara ta alkhairi, Allah ya baka dukiya. Kaddara ta alkhairi, Allah ya baka wani matsayi, ya biya maka wasu bukatunka na alkhairi. Na'am, kaddara wacce take ba ta alkhairi ba kishiyarta, ciwo ya same ka, ka yadda Allah ne ya kaddara maka, wani abu naka ya bata wanda kake so, kamar a sace wa mutum mota ko ai masa fashi da makami wal iyadu billah, ko ya rasa mahaifi ko ya rasa mahaifiya, ko gobara, ko kuma wani ta'addanci, ko mutum yana neman wani abu mai muhimmanci Allah ya hana shi. Duka wannan musulmi ya kamata fa yayi imani ya yadda cewa Allah ne yake bayarwa, Allah ne yake hanawa. Kada mutum ya kokarin kashe kansa saboda neman wani abu na duniya, ya ce do or die, ko ayi ko a mutu. Wannan ba aqidar musulmi na kwarai bane. Kuma duk wanda yake so ya rayuwa mai dadi ya huta, to kawai ya sallama wa kaddara. Idan ka samu kai wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala, ka nemi taimakon sa da agajin sa, ya dada kara maka kuma tsare maka. Idan kuma ka rasa, to kai haƙuri, kai yadda akwai kaddara, akwai hukuncin da Allah ya ga dama yayi. Kuma ba dole ne ba ku yi alƙawari da Allah ba cewa duk abin da ka nema ko kake so sai ka same shi a wannan lokacin. da yawan mu mukan buraci wasu abubuwa da muke so mu same su, amma sai Allah ya kiya ba mu wannan abin a lokacin da muke nema. Yanzu wani zai iya zuwa yayi ta yin jarabawa yana faduwa, in bai yi imani ba sai kaga ya faɗi mummunan magana ko yayi mummunan kuduri, amma bai san me Allah ya tanada masa ba. Yanzu wani zai nemi kujera ta siyasa, ta mulki, ko ta sarautar gargajiya, ko shugabanci a kasuwa, ko shugabanci a cikin al'umma, ko a gurin aiki, ko wani abu. Yazo ya nema Allah bai bashi ba, ko kuma wanda kake so Allah ya hana shi, to ka yadda da kaddara ka sallama haka Allah ga dama. Idan kun lura duk rayuwar mu musulmi gaba daya tana da alaka da imani da kaddara mai kyau ko mara kyau, kuma mutum musulmi ya hakura da abin da Allah ya rubuta mishi. Yanzu kana tare da mahaifinka, kuna zaman lafiya, kana kaunarsa, yana taimakonka, yana taimakon iyayenka da ƴan uwanka da danginka da kowa da kowa, kwatsam sai Allah ya dora masa dan gajeren ciwo sai ya mutu, ya za ka yi? Ba yanda za ka yi, sai ka yi hakuri. Wani dattijo yana kwanci a asibiti, yana kwanci a gadon rashin lafiya, ya yi shekaru bai mutu ba, ba lafiya, ana ta kashe kuɗi. Allah ya masa wani ɗa attajiri maudaci mai yi, mai bayarwa, mai taimakawa, shi ke kula da gidansa, yake kula da ƴaƴansa, yake kula da ɗan uwansa da kowa. Kwatsam wata rana wannan ɗanasa attajiri ya hau mota ya yi tafiya, ya je kwafsa haɗari, ya faɗi, ya mutu. Aka dawo da tsohon nan gawan wannan yaro attajiri, tsohon nan yayi kuka, yayi kuka, ya tuno nauyin da yaron nan ya ɗauke masa. Abincin gidan shi ne, auren da ‘ya’ya shi ne, kuɗin makaranta shi ne, larurar asibitin dattijon nan shi ne, gidan haya shi ne, duk abin da ka sani shi ne. Sai tsohon nan ya kaɗa baki yake cewa, ya Allah, da ka yi shawara da ni da baka ɗauki ran wani ba, ya Allah, da ka yi shawara da ni da ni ka ɗauka da ka bar wani, yauwa zai mana kaza, yauwa zai mana kaza, yauwa zai mana kaza. Ya ta faɗan maganganu dai a cikin zafi da damuwa. To kuskure ne irin wannan, ya kamata mutum ya dogara ga Allah duk abin da ya same shi mai daɗi ko marar daɗi. Kuma Allah yana iya jarraba mu a cikin abubuwa da yawa jama'a. Mu tuna da Allah, kuma mu rinka tunawa da kaddara. Gaba ɗaya rayuwarmu tana allake ne da kaddara, ko a harkar kasuwanci, ko a harkar noma, ko a harkar mu'amala, ko a harkar kaza, ko a harkar kaza, dole akwai kaddara a ciki. والإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والقرآن كلام الله نزل به جبريل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور. ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة وإن عمل الكبائر إلا إن استحلوها. ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والكف عما شذر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ونترحم على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده وأصحابه صلى الله عليه وسلم أجمعين. ما نيجي ما نيجي زامو تشيكبا دورا أبندا النبي يبا الدنيا أكنسا أبندا النبي يي إيمان يي الددشي كما أحكى يبا الدنيا annabi ya yadda cewa imani kauli ne da aiki, ma'ana imani ba abu ɗaya bane, fada da baka da kuma aiki. Sannan a da niyya, ma'ana da kuduri, ka fada da baka, kai aiki, ka kudurce. Wannan abubuwa guda uku su ne rukunan wato da imani yake tabbatuwa da su: qaulun wa amalun wa niyya. Sai ka fada, ka yi kalmar shahada, mun ji a bakinka, sannan sai aikinka ya nuna, muga kana aiki da kalmar shahada, kana aiki na irin masu shahada, kana sallah, kana azumi. Yanzu da wani zai je ta faɗi la ilaha illallah, ba mu taɓa ga ya sallah ba, ba ruwanmu da shi, to ai ba mu ga yana yin aiki ba. Ko ya ce la ilaha illallah amma bai taɓa yin aiki da gaba ba, ko kuma ya faɗa ya kuma yi aikin amma a zuciyarsa babu niyyar. Ina fatan kuna ganewa. Ya faɗa da baki, ya yi aiki kowa ya gani, da baki wani ya ji, ya yi aiki kuma an gani, an ji an gani, amma zuciyarsa bai kudirce da ma'anar la ilaha illallah, da imani da la ilaha illallah, ba musulmi ba ne, ko ba mai imani ba ne. Da kaga waɗannan wasu turaku ne, murahu ne guda uku, na wanda shi ne tukunyar imani take zama a kansu. Ka faɗa da baki, dole sai mutum ya faɗa. Karo ne ce a to ai mu ba riya muke yi ba, dole mu ji kana la ilaha illallah, kana dole ne ka faɗa. Shi yasa idan mutum zai shiga musulunci sai ya faɗi me? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma sai mun ga yana aiki. Kawai mutum ya zo ya ce shi musulmi ne amma baya aiki, in an zo azumi baya yi, in an zo sallah baya yi, in an zo zakka baya yi, ba amal, bai zama musulmi ba, bai da imani. Bayan ka haɗa wannan abu guda uku, guda biyu, sai kuma ka haɗa na uku, shine niyya. Wannan kuma ba wanda yake ganewa sai Allah. To shi yasa idan ka ga mutum ya faɗa da baka kuma ya aiki da gangan jiki, shikenan sai ka sallama, wannan wane ne? Musulmi ne. Abin da yake cikin zuciyarsa kuma Allahu a'lam. Wani sahabi an je yaƙi, ya ɗauki takobi ya datsa wani ya kashe shi, a lokacin yana la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, kawai sai da ya kashe shi. Aka kawo shi gurin annabi, shi sahabin, aka ce ya Rasulullah, wannan fa ya kashe wani bawan Allah fa, yana kalmar shahada fa. Kai tsaye wannan sahabin ya ce ya Rasulullah, wannan mutumin munafiki ne, ba dan Allah ya faɗa ba, ba la ilaha illallah, dan tsoron takobi ne ya faɗa. Yace sai annabi yace ashaqaqta an qalbihi, ka tsaga zuciyarsa ne, kaga niyya din kenan. Ya faɗa, ya kai kasancewa da baka ne kawai ya faɗa, ka bude zuciyarsa, kaga ƙarya yake. Yanzu kai wani yana la ilaha illallah, yana kalmar shahada, sai ka zo ka ce ta ƙarya yake, ka fasa zuciyarsa. To ku yi wa mutane hukunci da abin da yake na zahiri, ku daina yi mutane hukunci da baɗini, ku shiga cikin zukatansu, ku fassara abin da ke cikin zukatansu. Kamar wani ya zo ya ce ma ai abin da ke cikin zuciyar ware kenan, kaza ne ai. A'a, mutumin ne ya ce ya Rasulullahi, ba fa dan Allah ya faɗa ba. Annabi ya ce ya za ka yi da la ilaha illallah sai in ya zo da ita ran tashin kiyama? Jama'a, wannan sahabi ne ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana tare da shi, kuma ya je jihadi, ya je yaƙi. Wallahi, saboda wannan kisan da ya yi wa wannan mutumin, kuma yana cikin kafirai ne mutumin, amma ya faɗi kalmar la ilaha illallah, karga yadda annabi ya canja masa. A riwaya aka ce sai da annabi ya ba da diya ta kashe wannan mutumin. Ina waɗanda suke ɗaukan kunamar bindiga sana'ar su kashe mutane? Ina wanda za a zo kawai akan rikici a anguwa da jayayya da fada ya fasa gindin kwalba ya cakawa cikin dan uwansa. Ina waɗanda akan harkar siyasa kurin dan a zabuwa ne ko sai mu wani yayi ya dauki makami ya kashe dan uwan shi. Akan wannan hanyar kazantacciyar hanya. Yanzu a garin nan, garin musulunci, garin Muhammadawa, garin Annabi Muhammadu, garin imani, garin musulunci, a iya primaries elections da aka yi zabe zabe na fidda gwani da ake yi na gwamna na wane ne na wane ne, mutum nawa aka kashe a garin nan? Wallahi tallahi dan adam din da aka kashe a garin Kano a harkar primary election, wallahi ba a kashe su a jihohin Kudu ba. Masu sallah ne gaba ɗayan su. Kurin mutum ya ɗauki makami ya baka, ka riƙe ka je ka sari wani ko ka yanke wani saboda taimakon wani a gaibu, wanda in ya ci ma ba lalle ne taimake ko ya taimake iyayenka ba. Akwai wanda yake gaya mun ya ce, malam kaga gwamna wane na jiha kaza? Na ce eh. Ce kaga wane? Ya ce wallahi tallahi a gidanmu ya tashi. Ya ce kaga ubana wane? Tsohon nan gaya can yana kwance a kofar gida kullum, yana bai da rigar kirki, ba mu da abincin kirki, wallahi shi ya rike wane. Ya ce amma yau ya kare shekarsa 8, mai taba zuwa nan kofar gidan ba. Ya taba turo mun taimako ba. Wani ya ce kaga ministan wane? Kaga wannan ke gani? Ya ce wallahi tallahi tare suka yi wasan kasa da yarmu da yayanmu, uwarmu ta rike shi a gidanmu yake cin dumame, amma yau wallahi ba mu isa mu je Abuja mu neme shi ba. Malam waɗannan mutanen fa wannan su suka rike su, su suka kula da su, su suka musu hanyar makaranta, suka musu kaza, ba san da su ba, balle na kai dan tasha. Amin. Dan tasha da a tasha aka hadu da kai aka baka makami, ka je wai ka sari wani dan uwanka wai saboda wai wai kana neman wane, a je a baka. Su suna can sun tura ƴaƴansu, wasu tuntuniyan sun yi wa iyalansu biza a wannan shekarar da wannan watannin, suna taiwa iyalansu biza ta fita kasashen waje saboda lokacin da za a yi zabe ba sa barin ƴaƴansu da matansu. Ku ne za ku je ku zabe su? ƴaƴansu ba sa zabe, matansu ba sa zabe, suna kasashen waje saboda kar ma a je a nemi iyalansu a kona musu gida. Wallahi wasu da kansu suna fada, ma kai ka zo ka dau makami ka kashe wani. Yanzu suna nan sun shirya lokaci suke jira kawai, ko ai arai ko a mace sai mun ci sai mun yi abin da aka shirya kenan. Da ka ji shiru gum din nan, Allah ya san me ake kullawa. Wasu sun ci sai sun zarce, wasu kuma sun ci sai sun kwata. Amma da zarcewa da kwatan duk da rayukanmu ne za a yi. Yasa duk wanda ya kuskure ya bari a cikin wannan abin aka kashe shi, ka yi wa kanka. Allah ka cuci kanka, kuma ba wani ba wani wanda kake da garanti da tabbas akan shi. Waɗannan mutanen kawai Allah ke yi, ba wanda ka isa ka daki kirji ka ce wallahi tallahi kaza zai maka zai maka kaza, babu. Kasuwar bukata ce kullum. Ina tausayin samari matasa, yasa ku karanta addini, ku rinka mu'amala da nususu shari'iyya, ku san muhimmancin jini da mutuncin ran dan adam, ku san da wannan. Dan haka imani sai ya hada waɗannan abubuwa kaza. Yanzu kaga wannan me yasa annabi ya nuna damuwa an kashe shi? Saboda mai imani ne. Kai yanzu a ihu kawai za ka yi wannan. Yanzu a garin nan naga wani ban sani ba, ya aka yi wani hoto naga ana ihun harkar siyasa nan, wani ya danno mota darbas, ban sani ba ko kun gani? Darbas shi sakota, wasu suna kanta, wasu suna tsaye suna kallo, yan kallo ta kubuce masu da ya shafce ta ya ɗiba, ya hau kan wasu ya bubbuge wasu, wasu kan daman take sun zama gawaki. me ya kai kama na tsayawa kallon wannan abuwan? Ai din da kana gudu da mota ko da babur, kaga tsaya kallo, za ta iya kubucewa wallahi tallahi ta yiwo kanka. Kurin sai dai ka ji wala kiri munkarin wani kirin yana marrabuka ba madinuka Allah. Sai ka ce kai gani fa da Asset Road fa nake fa, ko kuwa ko ina layin kaza ne fa, ashe ba nan kake ba, yanzu kana kiyama ne, ana marrabuka ba madinuka. Su maka shegen duka idan maka ba da amsa ba. Ai duk inda ake hayaniya ka tafi gida, wallahi malam, duk inda ina baku wannan formula ce dan yanzu ai ta yi. Duk inda kaga ana hayaniya, ana rudu ko ana tashi hankali, in maza-maza ka lallaba ka tafi gidanka, dan tsautsayi zai iya bi ta kanka ta inda baka tsammani. Kuma na gaya muku, kar wani ya yadda ya salwantar da ransa saboda wani, dan ran wani din bai fi naka ba. Kuma ba magana wai in fito wai in yi siyasa wai wai in ba wani ba sai mun yi kaza, sai dai a kashe mu akan wani, a'a baka da garanti akan shi. Yawwa, baka da garanti akan shi. Allah ya sa kuna ganewa. Imani yana karuwa, imani yana raguwa, imani yana karuwa da yawan bin Allah, imani yana raguwa da saban Allah. Idan mutum yana yawan sallah, yawan azumi, yawan karatun Qur'ani, yawan salatin annabi, yawan kaza, to imaninsa yana karuwa. Yawan sadaka yana ƙara imani, nafilfili yana ƙara imani, azumin nafila yana ƙara imani, ha? To sannan kuma imani yana raguwa. Me yake rage shi? Kin yin sallah akan lokaci, kin fita jam'i, kin yin sadaka, kin yin nafila, kin karanta Qur'ani, kin salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, kin bin iyaye, duk wani abu da ka sani na sako yana cikin munaghisatul iman, ma'ana abubuwan da suke tauye, suke raunana imani, suke hana shi ya tafi. Da haka aqida ahlus sunna, imani yana raguwa yana karuwa, liyazdadu imanan ma'a imani, haka Qur'ani ya ce imani yana karuwa akan imani, yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya. Sannan annabi ya bar duniya ya yadda wal Qur'anu kalamullah nazala bihi jibril ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ghayr makhluq, shi al Qur'ani zancen Allah ne, kuma mala'ika jibril ne ya saukar da shi. Abu na biyu, abu na uku akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abu na hudu ghayr makhluq, ba fa halittar sa akai ba. Fashin bakin wannan magana ita ce me ake nufi da alqur'ani kalamullah? Alqur'ani maganar Allah, alqur'ani sifar Allah, Allah kenan, sifar Allah ne, ha, kenan ba halittan Allah bane, ba halitta bane, wani abu ne da yake sifa ne na Ubangiji wannan Qur'anin da muke karantawa. Dan me? Don Allah ne yayi maganar, shi yasa ake ce ai magana Allah ne Qur'ani, shi yasa aka ce ku haddace Qur'ani, ƴaƴanku su haddace Al-Qur'ani, iyalanku su karanta Al-Qur'ani, ku zamanto abokanan abokin hiranku shine Al-Qur'ani. Wannan muhim jiddan jiddan. Malamai suna cewa duk mutumin da ya rike Al-Qur'ani ya maida shi abokin tarayyarsa, abokin wato zamansa, abokin mu'amalarsa, to bai mutuwar wulakanci. Duk wanda yake yawan karanta Al-Qur'ani ana kyautata masa zaton zai samu rahama, ko yake yawan sauraron sa, ko yake da wuridi yana duba shi. Da haka kada ku bari a raba ku da Al-Qur'ani, kada ku bari ya ummata Muhammadin a nisanta ku da Al-Qur'ani. Duk wani tsari, duk wani tsari da za a iya kawo muku a duniya wanda zai nesanta ku da Al-Qur'ani, to ku nisanci wannan tsarin kuma ku tsorace shi. Kuma duk wani ilimi da zai zo ya raunana karatun Qur'anin ƴaƴanku, to akwai hadari a tattare da shi, don Qur'ani zancen Allah ne. Kuma mala'ika Jibril, babban mala'ika shi ne ya sauko da shi, ma'ana shi ya aiko shi, Allah ya aiko mala'ika Jibril ya kawo wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghairu makhluq ba halittar sa akai ba wannan aqida ce ta ahlus sunna amma akwai wadanda suke da kudirin cewa alqur'ani halittar Allah ne wannan maganar kuskure ne qur'ani ba halittar Allah bane qur'ani sifar Allah ne su imam al-bukhari su imam al-shafi'i su imam ahmad sun sha wahala a gurin wasu sarakuna ƴan bid'a a lokacin zamanin su na akan cewa su yadda cewa alqur'ani halittar Allah ne akwai wanda sai da aka musu duka aka ba su kashi sosai akan kin yadda da cewa qur'ani halittar Allah ne ba su yadda ba dan haka mu yadda cewa shi alqur'ani ba halitta bace alqur'ani sifar Allah ne tabaraka wa ta'ala a amintu da wannan kuma a yadda da haka wannan aqida ce ta ahlus sunna wasabru yace wasabru tahta liwa'i sultani ala ma nazala bihi jibrilu ala muhammadin ala ma nazala bihi ala ma kana minhu min adlin aw jawr abu na gaba al'umma annabi ya karantar da mu yi hakuri akan tutar shugaba tutar sarki tutar jagora a cikin mu duk shugaban mu duk halin da yake ciki na adalci ko zalunci mu yi hakuri da shi mallan ka duba Allah ya sanar da manzon Allah irin yanayin da za a wayi gari akai ku yi hakuri alama kana minhu min adlin aw jawr ko adalci ko zalunci shi yasa yace wala nukhrij ala al-umara'i bis-sayf wa in jaru kuma kada mu yi fito na fito mu dauki takwabi mu dauki bindiga mu dauki makami mu tunkari shugaban mu mu yake shi koda yayi zalunci a aqida ta ahlus sunna musulmi baya daukan makami ya yaki shugabansa in kaga wani yana yakin shugaba da makami dan saboda zalunci ko mulkin zalunci da yake yi to ba ahlus sunna bane ahlus sunna hakuri yake yi sai dai ta wa'azi ta fadakarwa me yasa suka ce annabi ya lura cewa shi mai mulki yana da mulki yana da makami yana da iko a hannunsa daukan makami ka tunkare shi zai salwantar da rayuka masu tarin yawa ta dalilin fada da shi da zaka yi da kujerarsa amma idan kai hakuri zaka tseratar da rayuka masu tarin yawa da wata kila da kun yi fito na fito da shi da an yi asara wannan rayuka wallahi anan nan Afirka mallam akwai kasashen da wasu musulmi ne suka fito suka yi fito na fito na kokarin hambarar da koyakan gwamnatin su saboda tana musu zalunci suka sauka daga wannan koyarwa ta annabi wani wanda aka yi a gaban su yake cewa wallahi mallam akwai wani wuri da suka taru a masallaci mutane sai dai a ce miliyan kaza wallahi shugaban nan mallam shi ma musulmi ne bom yayi ta saukan musu daga sama ba a isa a ce ma ga iya adadin gawan da aka kashe ba wasu sun radaddage wasu gutsutsire akwai wani wurin da aka zo da gawawakin suka yi wa kawai mota aka debo ta zuba kasa kawai ta zuba a kansu kai rami kawai aka binne su a wurin fada da daukan makami da yaki a yaki shugaba saboda wai yayi zalunci wannan ba kida al-sunna bane shi yasa yace wa in jaru la nakhruj ala al-umara bis-sayfi wa in jaru to sai dai illa an taraw kufran bawaha in kun ga kafirci a fili sun hana ku musulunci sun ce ku yi kafirci to anan kan sai ku fito ku kare yancin ku amma maganar tana da makami a shirya a yi fada da wane saboda shugaba ne ya zalunce mu a'a annabi ya ce ku yi hakuri Allah zai karba muku hakinku amma a yi ta gaya musu gaskiya a yi ta musu nasiha bi uslubin hasanin da uslubi mai kyau da ya dace ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan haka ku gane ya ku yan uwana ba aqidar ahlus sunna bane amfani da makami da yakar wani shugaba ko gwamnati ina maimaita wannan saboda akan debo kashin kaji a zuba wa masu da'awa ta sunna ala manhaji salafil umma wasu su je su yi wani abu sai a zo a ce ai su kaza ne ai su kaza ne ai kaza suke ne a tarihi abinda annabi ya tafi ya bar musulmi akai kenan kuma haka wato salafuna magabatan mu suka koyar kuma suka ce ai abu na biyu baka da karfin mai mulki ai yanzu kai a yanda kake in kace za ka yi fada da mai bindiga da mai igwa yana da sojoji yana da yan sanda yana da mobile yana da motar barkwanan tsohuwa yana da motar ruwan zafi yana da kaza kace bari ka fito da mai zaka fito ka yake shi ya abin da zaka yi kace an zalunce ka kana neman Allah ya fitar maka da hakinka balantana yanzu kuma kana da hanyar canji tunda kana rayuwa akan tsari na demokradiya sun ce kana iya canjawa bayan shekara kaza in bai maka ba sai kai amfani da hanyar da aka baka na zamani ka canja shi amma in baka zama kwadayayye ba in baka zama fitinanne ba in baka zama mai son duniya ba in baka zama wato mutum mara tausayi ba wadannan abubuwan su suke hana ka canja shugaban da yake azzalimi yake zaluntar ka matukar kuka sa kwadayi in dai mutum yana da kwadayi to ba zai abin kirki ba kuma ba za a hada kai da shi a kawo canji a gyara ba mai kwadayi dan kaza da za a watsa mai cak 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 ya dauka duk wahalar da ake ciki da an dauka an bashi zai yi shiru ya kama bakinsa sannan mara tausayin halin talaka bai damu ba in shi ya samu kowa ma ya mutu wanda yake da wannan ɗabi'a da in dai mu mun samu kowa ma ya mutu to nan ba za a taba yin harkar canji da shi ba mai tausayi ake so wanda zai tuna ƴan uwansa ya zubar da hawaye kuka yace zan yi zuciya in samar da canji saboda talaucin da ƴan uwana suke ciki rashi da ƴan uwana suke ciki rashin magani a asibiti rashin ilimi rashin makaranta rashin tsaro rashin sana'a rashin noma rashin jari a hannun mutane rashin abinci yunwa tayo mutane kaka gida komai yafi karfin mutane mai jin tausayin bari ya kawo canji ya taimaka waɗannan mutane ko da shi aljiban zaba komai irin wannan sune abokan tafiya sannan matsoraci dan mutumin da yake da matsoraci ne a cikin irin wannan tsarin ba inda zai je ku zubar da shi a gefe kawai ku yi tafiyar ku ba zai kulla muku komai ba ana so a samu jajirtattu wanda za su tsaya su yaki azzalumai su fada da su akwai mutanen da turaku ne marasa mutunci a kafe suke duk wanda yazo in bai musu da'a ba sai sun kawar da shi ko sun yi kaza da shi to ana so a samu tsayayyen da zai buga da su ko shi ko su dan ya samarwa da talaka yanci mu ma yau dai mu dan ji dadin da ake ji a wasu kasashe mu ma yau mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali amma babu kana cikin kasarka
ta inda goman dare 11 dare yayi baka isa ka buga mota kace bari ka je wuri kaza ba ai ba zaman lafiya ka je kaga anan Afirka fa ba wai wani guri ba nan nan Niger nan nan kaza nan nan Kamaru nan nan kaza nan nan kaza da sauransu wallahi tallahi mallan karfe 3 na dare za a buga mota a cika ta a tafi duk inda za a je za a je ba komai kuma ba kuma ba fa abin da zai faru komai lafiya lau amma mu fa babu wannan karatun to kaga ina harkar lafiya babu ba ku fita ne da kuna zuwa airport na garin nan ko na wancan jihar ko na wancan jihar kullum airport din mu a cike suke da marasa lafiya da ake daukar su ana fitar da su India Dubai Saudi Germany Egypt ina ne ba lafiya yawanci jirage sai ka tarar da marasa lafiya wanda ana tura su da keke ake shigar da su jirgi duk yawancin mutane ba su da lafiya sun gudu sun bar Najeriya saboda babu ingantaccen asibiti wani ciwon da billahi alazimu a anguwarku a wata kasar a anguwarku likita zai iya warkar maka da shi babu to dan karamin inji da ake wani test na wani abu sai ka ne an ce ma duk kasar babu wallahi yanzu ba irin injin wankin koda kai ka isa ka lissafa masu ciwon koda a Kano anan suna nan to yawan su mutuwa suke saboda ba kudin zuwa a yi musu dialysis din ko kuma a asibitocin ma babu ku je ku bincika gaba ɗaya Kano injin wankin koda duba yawan mu a Kano mutum miliyan kaza injin wankin koda kurun a asibiti kwaya nawa ne na farko asibiti nawa ne suke da shi manyan asibitoci sannan kuma kwaya nawa ake da shi nawa ne masu ciwon kodan nan likitocin da suke kula da bangaren suna fitawa gidajen radio suna yin bayani amma wani zai zo a taron siyasa ko taron wani abu a gayyace shi ba da taimako sai ya ce ya bada miliyan 200 ayi kaza mai kon ya je asibiti ya je sai wannan injinan guda 100 guda kaza ya gina musu wani hole ya ce gashi nan na bada shi fi sabillahi a zo a ce ya ƴan talakawa a taimaka musu ba za su yi ba wallahi mallam mutanen mu da yawa ciwon koda in ciwon koda yau ya kama ka a kasan nan in dai talaka ne kawai ma ka fara hada likafaninka kwarai nake gaya muku warai nake gaya muku saboda na farko baka da kudin da zaka je a yi maka wannan aikin ciwo ne da yake bukatar kulawa ina ya fa'ika to babu to wallahi mallam a cikin kasashen nan wasu da ake zuwa wallahi tallahi wannan injin a asibiti guda ɗaya wani ya nuna mun asibiti ci kaga wannan asibiti shi kadai ba shine babban asibiti na karshe ba to wannan asibitin akwai irin injin wankin koda yafi guda 500 a wanda watakila a jihar ku gaba ɗaya bai wuce guda 5 ko 6 ko 7 ba yanzu ana kansa ciwuka na kansa ba za su irgu ba wasu ma ba su san kansa ne a jikinsu ba amma ina so in tambaye ku duk kasan nan gaba ɗaya asibitin kansa guda nawa ake da shi wanda idan ciwon kansa ya kama ka wannan specifically wannan asibitin zai curing harkar kansa ne kansar kaza kansar jini kansar kwakwalwa kansar wane ne kansar menene kansar nono kansar cibiya kansar wane ne kansar hanji kansar waye mallan haka ake ta mutuwa duka wannan abun wa zai muku gwamnati to in Allah ya jarabe ku ka zabi barayi in ka zabi barawo ina ga ya muku gaskiya wanda mu fito karara mu fada duk wanda ya kuskure zabi barawo wanda yake bashi da tausayi bai da jin kai to duka kudin za su yi sacewa ba za su yi muku wannan abubuwan ba haka za mu zo mu yi ta mutuwa cikin wahala ba ruwan sha ingantacce baka isa ka je ka bude famfan unguwarku ka kafa kai ka sha ruwa ba kana gamawa kwana biyu za a ce typhoid ka tafi asibiti baka isa ba noma ya lalace kayan miya da zaka ci abinci tattasai da tumatir kai yanzu ka je ka zagaya gurin masu tattasai da tumatir ai wannan lokacin kaga irin tattasai da tumatir da ake sayarwa wasu motsatsu yanda ka san wato fushi akai aka ciro su wallahi koraye sharɗan bala'i ga koguna ga ruwa ga kasan noma ga komai wai akwai wai yanayin da za a zo a wani gari wai ba ta tasiri tumatir wai a lokacin sai ya kure muna iya noman rani muna iya na damana muna iya na kaza ga fili ga daji mutane sai dai mutum yaje yanki kango ya kewaye shi ya sa get baki sai ce beware of 419 this is not for sale bara ta sayar ba amma kuma in ka kwanta a kabari a zo a yanka shi a sai da shi ai noma da zamu noma abinda zamu ci ba ma iya yi ka san me talauci da gangan aka talauta mu yanzu yau din nan nake hira da wani naje gona muna shuka muna magana taki wallahi tallahi ina gaya muku a yau halin da ake ciki buhun shinkafa guda ɗaya da manomi ya noma bai isa sai mai taki ɗaya ba ka san nawa ake sai da taki akwai na 30,000 buhun takin nan guda ɗaya wanda yake bai wuce buhun shinkafa ba akwai na 27,000 akwai na 25,000 akwai na 22,000 akwai na 19,000 akwai na 1,000 kaza wanda baran can nawa nawa muka sai shi 6,500 7,000 jiya nake yi wani mai taki da nake sayan taki a wajensa nace ka manta ina ta rikici da kai na tura ma kuɗi zan sayi taki ka ƙara mun 6,000 ne kace mun 6,500 yace to wannan takin mallam yau sai ka sa naira 19,000 ka ga an ce ai noma ko ka je ka shaci daji za ka yi noma ka gama shukar da za ka yi sai ka zo zuba taki amfanin zai zo yana tsurowa ya ce taki 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 aljihunka kuma babu haka zai lalace ba zai yi ba saboda babu taki kuma suka yaudare mu suka hana mu amfani da takin mu na kashin awaki da kashin shanu muka yi ta wulakantar da takin dabbobi muka yi ta wulakantar da takin kashin kaji muka nuna ba taki bane ba sai da suka bautar da mu muka rakana muka wato muka mika karfin mu gaba daya jikin takin bature yanzu sun rike shi ba wanda ya isa wannan hanya ce ta jefa mu cikin yunwa yanzu zaka zo kai noma gonarka da kake so ka noma abinda zaka ci sai a ce sai ka zuba buhun taki buhu 10 buhu 20 30,000 sau 10 nawa ina zaka samu 300 ka ga ba zaka iya noma ba wallahi ko ni dinan nake muku bayani akwai gona ta tafkekiya da nake shuka masara a cikin ta yau din nan nake cewa kai ni na hakura dawa zan zuba kawai saboda ba zan iya sayan takin ba kaga ni ɗaya ne daga cikin 'yan Najeriya kaga na buƙatar a kula da ni ko ba ka bane ba tunda ni talaka ɗan Najeriya ne wallahi to dubo wancan shi ma haka wancan shi ma haka wancan shi ma haka ba za ka yi ba to in ba a noma masara ba a noma kaza ba kaza kuma abin da ya fi komai cin taki masara shinkafa to kaga tunda ba za a noma masara ba saboda ba taki ba za a noma shinkafa saboda ba taki wannan yana nuna me yunwa za ta zo nan da wasu shekaru muna buƙatar mu samu shugabannin da za su rinka kula da waɗannan abubuwan ba wai gyaran titi ko waye shi kaɗai ba shi bane ba wallahi wallahi alazimu ina gaya muku ya ku ƴan uwa matasa sai gonar ta yi kyau sai an yi noman ya yi kyau mutanen ƙauyen za su sai da amfani su shigo kasuwannin ku su sai atamfofin ku su sai kayan provision ɗin ku su sai kayan kasuwan ku na kwari su sai kayan kasuwan ku na sabon gari ba sai mutanen ƙauyen sun tara kuɗi sun sayar ba to mu nutsu mu waye da haka muna buƙatar mu samu shugaba wanda yake mai adalci mai gaskiya amma duk da haka duk da zalunci da ake yi mu shari'a ba mu dama mu dauki makami mu yaki wani ba ina muku ne dan in taya mu rarrashin kanmu ba cewa akai ba a wahala ba wallahi ana cikin wahala kuma mun san komai mu mu zauna cikin wahala cikin talauci su ku suna nan suna sai manya-manyan gidaje a kasashen waje da manya-manyan motoci da jajayen mata suna abinda suka ga dama muku nan muna nan muna ta fama abinci yau tuwon masara da mutum zai sa a bakinsa wallahi ya gagare shi wallahi in kana so ka gane ana cikin yunwa gobe ba gobe ladi ba ka sa a tuka maka buhun masara tuwo miyar kuka ka fito da shi kofar gida kai ma na 300 a ciki ka ajiye ka ce duk wanda ya zo ya ce ka ce bismillah bismillah kaga dogon layi a gobar gidanka zama za a sai an cinye wannan tuwon tas saboda ana bukata in wani ya isa yanzu ma ya kawo mana wani tuwo ya gani anan bayan isha'in nan in ba mu tashe shi ba ba za mu ci ba za mu ci to abin da yasa na muku wannan magana wato duk kasar da bata fi karfin abincin da za ta ci ba to wallahi tana cikin tashin hankali wallahi kun san yanzu duk buge-bugen da muke masu karamin karfi a cikin mu buge-bugen me suke yi abin da za su ci to duk lokacin da ka wayi gari make-maken ka buge-bugen ka abin da za ka ci ne to kana cikin damuwa kuma talaka ne kai lamba daya mai rijista a talaucin ma ya rabbi ya allah ya rabbi ya allah ya rabbi ya allah allah ka allah allah ka yayi mana allah ka yayi mana amma ku yi hakuri was sabr manzo allah umarci mu da hakuri ta taliwa'i sultani ala ma kana minhu min adlin aw jawrin wala nukhrij ala al umara'i bis sayfi wa in jaru wala nukaffiru ahadan min ahli al qiblati wa in amila al kaba'ir abu na gaba ba ma kafirta mutum musulmi dan ya aikata babban zunubi kamar yayi ƙarya ko ya sha giya ko yayi zina muci ya zama kafiri akwai ƴan bid'a da in kai ɗaya daga cikin alkaba'ir ka zama kafiri amma aqida ahlusunna ba a cewa wani kafiri ne saboda ya aikata wani babban zunubi ba yin haka tunda ahlul qibla ne illa inisahalluha sai dai in mutum ya halatta yin kafircin kaman wani yazo ya ce yin babban zunubin kaman wani yazo ya ce halal ne shan giya to wannan ya zama kafiri halal ne ƙarya ya fito fili ya ce ku je ku ta ƙarya ku halal ne to ya zama kafiri amma dan yayi ƙarya ba za mu ce kafiri bane in ya sha giya za mu ce mai sako ne ba za mu ce kafiri ba idan yayi zina ba za mu ce kafiri ba amma in ya dawo ya ce zina halal ne to ya zama kafiri ƙarya halal ne ya zama kafiri to shine la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati wa in amila al-kaba'ir illa in istahalluha sai in sun halatta aikata kaba'ira zunubi wala nashhadu al-ahadan min ahli al-qiblati bil jannati li khairin ata bihi illa man shahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a aqidat ahlus sunna ba a cewa wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne saboda wani aikin alherin da yayi ba a fada ko yana raye ko bayan ya mutu kada a ce wani dan aljanna ne ko yana raye ko bayan ya mutu saboda yana aikata sallah ko yana ibada a sai dai wanda annabi ya gaya mana cewa shi dan aljanna ne idan manzo Allah ne ya ce mana dan aljanna ne to shi dan aljanna ne dan haka ya koyi yan uwana Allah ya kara malaman ku daraja Allah ya kara shehunan ku daraja Allah ya kara waliyan ku daraja Allah ya kara wa akramakallahu dinku daraja dukan su gaba daya Allah ya kara musu girma babu dan aljanna a cikin su ba dan aljanna a cikin su a fadar mu ta baka Allah ne ya san waye dan aljanna a ciki amma a fito a ce malam wani dan aljanna ne wani malam wani yana cikin aljanna a ba a yi annabi ne kadai ya kamata ya halatta ya ce wani dan aljanna ne shi sa ya gaggaya mana kuma Qur'ani ya gaggaya mana sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah kaga wannan nasi ne Ibn Taymiyyah ya ce duk wanda Allah ya yarda da shi yana aljanna kuma Allah baya fushi da shi manzo Allah ya faɗa karar ya ce Abubakarin fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Sa'd fil janna wa Sa'id fil janna wa kaza fil janna ya jero su asharatul mubashirin bil janna kaga dai ya gaya mana hadisin Tirmidhi duk mu wannan annabi ya gaya mana waɗannan ƴan aljanna ne zamu ce ƴan aljanna ne amma malamin ka wa yace shi dan aljanna ne sai an bada hadisi da haka aqida ahlus sunna kar wani saboda aikin alherin sa ko ibadarsa ko walittakansa ko wani abu da aka ga yana yi na nagarta kullun wai a ce ai wani dan aljanna ne a sai dai annabi ne ya fada sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu na gaba wal kaffu amma shajara baina ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a kame baki dangane da abin da ya gudana na sabani a tsakanin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a kame baki kada ai ta surutu kada ai ta fada ai wani kuskure yayi ai wani ba daidai yayi ba ai wani ma yayi kaza ai ta hira a mai da abun jis ana ta yadawa a annabi ya hana mu mu shiga cikin shu'uni na sahabban annabi dangane da sabanin da ya faru a tsakanin su annabi ya hana mu kuma ka yi ba duniya yace kar mu yi duk wanda ka ji yana ta kwakulo laifuffukan sahabbai yana fada to dan shi'a ne tashi ka bashi wuri da man ba abokin zaman ka bane dan shi'a shine yake zuwa ya nemo laifin sahabbai ba zai nemi laifin uban da ya haife shi ba ba zai nemi laifin kakansa ba zai nemi laifin kaza ba ba zai nemi laifin malamin sa da yake koyar da shi yake cike da kazanta da laifuffuka ba amma sai dai ya kira wannan sahabin ya zaga wannan shi kuma ya zaga wannan ya la'anta addinin dan shi'a zagin sahabi to wannan shine yasa aka samu bambanci tsakanin shi'a da sunna su ahlus sunna yakufuna amma shajara baina sahaba suna kamewa dangane da abin da ya gudana na sabani tsakanin sahabbai su kuma ahlur raft ahlus shi'a shi'a yan shi'a su kuma suna bankado suna yadawa suna fada su yi ta commenting su zaga dangane da sabon annabi su ce kaza wani kaza to wannan ya saba shari'a kuma ba daidai bane ba wal kaffu amma shajara baina ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan yana cikin aqida da tabiye tabiye bar mana kuma ya zama wajibi mu kula da shi wa afdalul khalqi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakarin wanda yafi kowa duk duniya karab kacab dudduka wanda yafi kowa bayan annabi muhammadu a duniyan nan dai bayan annabi muhammadu a wannan al'umma ta annabi muhammadu to sayyidina abubakar shine number 1 wannan fa aqida ce wannan kudiri ne ka ji a ranka in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zaka sake faɗa na biyu shine wa Abubakar Abubakar halifan annabi sallallahu alaihi wasallama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama surikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dattijan dattawa a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yaye wa al'umma bakin ciki da damuwa bayan manzon Allah ya yi wafati to wannan aqidan mu ne aqida ahlus sunna ne wanda yafi kowa bayan annabi shine sayyidina Abubakar thumma Umar shine ya biyo bayan sa Umar ibn al-Khattab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifatu rasulillah sirikin annabi Abubakar ma sirikin annabi Umar ma sirikin annabi na uku Usman ibn Affan shi ma sirikin annabi khalifa annabi sirikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wadannan mutane guda uku na hudunsu Ali ibn Abi Talib shi kuma kanin annabi kuma surikin annabi kaga wani ikon Allah duka wadannan guda hudu gabaki ɗayan surikan annabi ne Abubakar surikin annabi ya aura masa yassa Aisha sayyidina Umar ya aura wa manzon Allah nana Hafsa suriki ne sayyidina Usman shi kuma yar annabi ya aura Ruqayya Zainab kaga wadannan guda biyu ma a duk duniya ba wanda ya taba auren yar annabi ƴaƴan annabi mata guda biyu duk duniya an banda sayyidina Usman ba taba yi ba ya aure ɗaya tare su annabi ya kara mai ta biyu sai Ali ibn Abi Talib shi kuma a gidan annabi ya tashi shi kuma ganin annabi ne shi kuma ya aure yar annabi shi ma kamar yadda Usman ya aure yar annabi haka Ali ya aure yar annabi ita ce Fatima wannan mutanen malam wannan jakar ita ce babbar jaka su ne suka fi kowa girma a duk duniya a aqidar ahlus sunna kuma amma fa a jere kar a juya fa yau a jere Abubakar sai Umar sai Usman sai Ali yau kar a canja a ce wane 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 a haka yazo a tsare sahabbai suka ce a gaban annabi muna cewa wanda yafi kowa bayan annabi Abubakar ne sai Umar a gabansa kuma bai musanta ba a mu'amala ma a aiki annabi ya nuna Abubakar shine a gaba dan wata rana Umar ya taba saba ya bata Abubakar manzo Allah ya tashi fada yace ba za ku bar mun Abubakar dina ba ba za a kyale mun Abubakar dina ba Umar yace na kafa guyoyi na a ƙasa ina ya Rasulullahi ayi mun afuwa yaje gurin Abu Bakar yana cewa dan Allah ka yafe mun ka ce annabi ya yafe mun annabi ya bata ransa saboda an bata wa Umar rai an bata Abu Bakar rai wata mata ta zo neman sa da wani abu yace ki tafi ki je ki dawo tace to in na dawo baka nan fa tana nufin in yi rasu yace in baki same ni ba ki samu Abu Bakar Lalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce Allah yake ba wanda ya ga dama wannan ita ce aqida tatacciya kuma ingantacciya kun gane wannan summa ali ajma'ina wa natarahamu ala jami' azwajin nabi sannan kuma matan annabi gaba ɗaya zamu yi musu addu'a Allah ya musu rahama ba wasu a baya ba wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ummahatul mu'minina matan annabi iyayen mu'minai ne da haka dukkan mu gaba ɗaya matan annabi iyayen mu ne to zamu yi tu musu addu'a Allah ya musu rahama Allah ya jikan su Allah ya kyautata musu saboda sun rayu da manzon Allah sun kula da manzon Allah sun taimaka wa manzon Allah sun haifa wa manzon Allah ya kwanta wuri guda da su sallallahu alaihi wa sallam shi yasa halifofin nan bayan annabi ya bar duniya suka kula da matan annabi suka yi ta ciyar da su daga baitul mali suka yi ta daukan suna kai su aikin hajji har suka kare gaba daya aka yi ta zuwa gidansu ana neman ilimi wa ashabihi ajma'ina da sabon annabi duka gaba daya zamu yi ta neman musu rahama da jin kai mu yi ta cewa Allah ya yafe musu Allah ya ji kansu wannan fasalin gaba daya Imam Zahabi ya kawo shi ne dan yayi mana bayanin aqidar ahlus sunna dangane da waɗannan abubuwa da muka faɗa a paragraph na biyu sannan kuma na farko shine abinda wato tabi'ai mutum 70 suka ijma'i akai an yadda da shi kuma shine annabi ya mutu ya bar duniya akai Allah ya kashe mu akan imani Allah ya dora mu akan sunna Allah ya dora mu akan shari'a Allah ya sa mu gama duniya lafiya bar mu dakata annan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada anna muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh